Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:40 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a kullum kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma biyowai Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau, Juma'a 16/2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Kasar Isra'ila ta haramta shiga masu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar ƙe-ƙe da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong. Sannan kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da suka yi da India akan iyakar Kashmir.
Kanin labaran kenan. Manoma a Najeriya suna nuna ra'ayoyi masu karo da juna kan umarnin da shugaba Buhari ya ba babban bankin kasar na hana masu shigo da kayayyakin abinci tallafi. Muna da rahoto bayan labarai. Rahotanni na nuni da cewa shugaban Yashiya Ibrahim Alzazzaki na kan hanyarsa ta komawa Najeriya kimanin kwanaki biyu da zuwansa jinya kasar India bisa dalilin cewa sai kuma shirin lafiya a jiki na Hawa Umar wanda yau zai yi bayani kan tsiron mahaifa. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawa tata a yankin gabas ta tsakiya. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka Ilham Umar da Rashida Tlaib sun sha caccakar kasar Isra'ila da manufofinta kan Falasɗinawa. Da sun shirya kai ziyara Isra'ila da wasu birane da dama a yamma da kokin Jordan a 'yan kwanaki masu zuwa. Mataimakiyar ministan harkokin wajen Isra'ila Zipi Hatoflu ta gaya ma wani dan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su ƙaunar 'yancinmu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo Isra'ila ba. Bisa ƙa'ida, ɗaukar wannan mataki da muka yi ya dace. Dab da bayar da sanarwar hanin, shugaban Amurka Donald Trump ya aike da saƙon tita da cewa muddin Isra'ila ta amince 'yan majalisa Umar da Talib su kai ziyara, hakan zai zama wata babbar gazawa. Sun tsani Isra'ila da dukkan Yahudawa, kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza ra'ayinsu. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya ganawar ƙe-ƙe da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da ake koko aka kwashe makonni 10 ana yi saboda mallaki yankin da China ke yi. Shugaban na Amurka, wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masa zanga-zanga suke, ya faɗi ta kafar Twitter cewa idan Mr. Xi ya gana da masu zanga-zangar wanda koko waɗanda akasarinsu matasa ne, a tabakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta Hong Kong cikin lalama da kuma fahimta, ba na shakka. Trump ya ce na san shugaba Xi sosai, ga wutaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa. Haka zalika ya ƙware sosai kan mawuyatan al'amura. Bana wasuwasi ko misali zaratin cewa idan shugaba Xi na son ya gaggauta warware matsalar Hong Kong cikin mutunci zai iya, ma'ana a ganawa koko a yi ganawar ƙeƙe-da-ƙeƙe. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India kan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin India biyar sun mutu bayan da aka bude masu wutar ramuwar gayya. Major General Asif Gahur ya ce ana ci gaba da samun yan rigingimu loto-loto. Rahotanni na nuna cewa jami'an sojin India sun karyata rahoton kashe wasu sojojinsu, to amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin Pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka dauka. Nan take dai babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowanne daga cikin bangarorin biyu ke yi. Jiya Alhamis, 'yan yankin Gibraltar mallakin kasar Burtaniya koko yankin da dai na Gibraltar mallakin kasar Burtaniya ya yi watsi da rashin amincewar Amurka ya saki wani babban jirgin dakon man Iran mai suna Grace One da ya kama, bayan da Iran din ta bada tabbacin cewa ba za ta tura danyen manta zuwa kasar Siriya ba. Yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man ta kau, a cewar wani babban ministan yankin mai suna Fabian Picardo a wata takardar bayani. Sa'o'i kafin nan Amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda Burtaniya ta kama ranar 4 ga watan Yuli. Wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin. To amma babban alkali Anthony Dudley ya ce shi bai samu takardar wata bukata daga Amurka ba. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce kasarsa za ta yi farin cikin hada hannu da Japan don warware takaddamar cinikayya da ke dada tsanani tsakaninsu, muddin Japan ta yadda su hau teburin shawara. Shugaba Moon ya yi wannan tayin ne jiya Alhamis a yayin wani jawabi na bikin karo na 74 na zagayowar ranar buƙatar koko kubutar da yankin ruwan Koriya din daga mulkin mallakar ƙasar Japan, wanda ya faru daga shekara ta 1910 zuwa 1945. Tayi mai cike da zumuncin da shugaba Moon ya yi na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Koriya ta Kudu ta bayar da sanarwar cewa za ta sa ƙasar ta Japan cikin wani sabon rukuni game da cinikayya, wanda hakan zai takaita yawan muhimman kayayyakin da take fitarwa. Wannan matakin ga dukkan alamu martani ne kan shawarar da Japan ta yanke da cire Koriya ta Kudu din daga jerin ƙasashen da take baiwa muhimmanci wajen kasuwanci.
To a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa shugaban yan shiya na MIN Ibrahim Zazzaki ya so zillewa ne ya yi amfani da damar da kotu ta bashi ta neman magani a India. Wannan labari ya fito ne wuni daya gabanin labarin cewa Zazzaki ya kamo hanya zuwa Najeriya don rashin gamsuwa da yadda ake shirin yi masa magani a asibitin Medanta na New Delhi a India. Wakilin mu Nasiru Adamu Ehlika na dauke da karin bayani.
A sakon faifan bidiyo bayan da sauti, Zazzaki ya ce sai a zabi mai gaskiya tsakaninsa da gwamnatin Najeriya. A sanarwa daga babbar sakatariyar ma'aikatar labaru Grace Isu Gekpe ta ce sun isar jirgin daular Larabawa kan hanyarsa su tafiya India. Zazzaki ya nemi amshi fasfot ɗinsa, yanda kuma bayan isa India ya so sauka babban otel da kuma samun damar ganawa da jama'a da ya ga dama. Hana Zazzaki samun wannan bukata ya sanya shi kin wani likita ya duba shi da kuma fitar da sakon sauti na nuna yana cikin mafi munin hali. Gwamnatin ta ce India ta hana Zazzaki amfani da kasarta wajen fada da harkarsa ta kungiyarsa ta IMN zuwa ta duniya. Sakon bai kammala ba sai dai ba da hakuri ga gwamnatin India don yadda Eldazaki a cewar sanarwar ya so bijirewa doka. Yanzu a tuna kakakin IMN Ibrahim Musa ya ce an sulhunta lamarin kuma jagoran nasu zai karbi magani a India bayan ganawa da likitocinsa da ya amince da su. Mai kungiyar IMN yanzu za ta ce ne kan dawowar Malam Eldazaki Najeriya. Muhammad Ibrahim Gamawa na daga manyan almajiran Eldazaki.
Ga likitocin da suka alƙawarin cewa idan ya je India su za su lura da lafiyarsa, amma kuma yana zuwa can din kuma sai su kansu ma aka hana su kusantansu, aka kawo waɗansu mutane.
Daga nan Najeriya menene kuma wani mataki na gaba kuke shirin ɗauka tunda kotu ce ta bada dama ya tafi India tun farko?
Allahumma ya danganta ko izinin buɗaɗɗe ne ko kuma dama izinin kawai ya tsuke ga India ne. In India aka ce to kaga sai an zo an sake neman kuma wani izini cewa an canja ƙasa kuma a bari a tafi wancan ƙasar. Wannan dai shi ne
abu. Amma Muhammad Ibrahim Gama ba za ka rasa ganin sanarwar gwamnatin Najeriya da ke nuna malam ɗin ya suma ya karbi fasfot ɗinsa, watakila ya nemi mafakar siyasa a Iran sai bayan mulkin shugaba Buhari ya dawo.
Duk wannan ba gaskiya ba ne. To ai jirgin sama ba kaman motan fasinja a Najeriya ba ne. To kaga akwai ka'idodi, haka kawai zai je shiga Iran, shi ɗan Iran ne kuma haka kawai shi kenan sai ya je airport na wata ƙasa kawai ce zai shiga jirgin Iran. Amma kirci ne wanda suka kulla, suka shirya, suka kimtsa, suka kuma aiwatar.
An ga wani hoto inda Eldazaki ke ganawa da ministan marasa rinjaye na India Mukhtar Nakvi. Nasura da Malika a madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kowa gai da Nasiru. Manyan manoma da 'yan kasuwa a Najeriya sun fara mayar da martani game da kokari na inganta cinikin kayan abinci da aka noma a cikin gida da ya sa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba shugaban babban bankin kasar Godwin Emefiele umarnin cewa daga yanzu kar ya ƙara bawa masu shigowa da kayan abinci daga ƙasashen waje tallafi. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan ba shi ne karo na farko da mahukuntan ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za su ɗauki irin wannan mataki ba na hana a shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje, domin daga hawansa mulki a shekara 2015 aka haramta shigowa da ire-iren abubuwa 41 waɗanda ake ganin ana samun su a cikin gidanan Najeriya. Shugabar mata manoma a jihohin Arewa Bilkisu Muhammad ta yi tsokaci.
Wannan umarni da mai girma shugaban kasa ya bada ya yi daidai, to sai dai kuma an yi baya ba zani. Kamar yadda kowa ya sani, 'yan Najeriya an shigan mana cikin al'amuran rayuwarmu gabaki ɗaya, musamman mu mata muna noma alhamdulillahi. Ko mu kadai mai girma shugaban kasa ya duba ya tallafa mu, wallahi za mu iyakacin kokarin mu ga noma kayan amfanin gona tun daga kan hatsi tsaba har zuwa mabunƙasa ƙasa. To amma abin da yasa nace an yi baya ba zani, wannan matsala da muke ciki ta mutanen nan masu kanikani a gaskiya sun shigan mana rayuwa. In ba mai girma shugaban kasa ya dauki babban mataki akan waɗannan mutane masu hana mu mu yi noman nan, ba ni da gaskiya har an karya mana gwiwa. In ba shugaban ƙasa ya tashi tsaye ya yi da gaske ya bari mu shiga cikin daji mun tabbatar muna da tsaro mu yi wannan aiki ba, to ai duk wannan umarni da ya bada ba zai yi amfani ba.
A nashi nazarin, mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa Sanusi Mai Jama'a a jiya ya tofa albarkacin bakinsa a game da wannan umarni da shugaba Buhari ya ba babban bankin kasar, inda yake cewa
wannan manufa daidai ne kuma ya dace. To amma matsaloli da yawa wanda ya kamata a duba su, ba lalle ne a ce abinda aka faɗa matsalar nan za a daina wannan ba. To amma dole a faɗi matsaloli domin a inganta wannan manufa. Abinda muka samu labari ta fuska da yawa shine su manoman nan da aka alƙawarin agajin ba ya zuwa musu akan lokaci, kuma wasu agajin suna kwana suna koma ga waɗansu wanda ba ma manoman ba.
Yaya ƙwararru a tattalin arziki ke kallon wannan yunkuri na bunƙasa albarkatun gona a ƙasar? Yusha'u Aliyu ya yi bayani.
To wannan shiri yana da kyau, sai dai ko da yaushe aka yi magana abinci ana magana abin da zai zaunar da ƙasa lafiya ne wajen abin da ake faɗa da turanci wato tanajin abinci wanda ake ce mishi food security. Shi abinci yana da mahimmanci a ƙasa, musamman idan aka sai an duba irin abincin da mutanen ƙasar suke so da kuma irin waɗanda yake samun da zaman lafiya a cikin ƙasar. Yanki-yanki na Najeriya kowanne akwai abin da ya ƙware, sannan kuma kowanne yanki akwai irin abincin da yake buƙata kodone lokaci, saboda haka idan ana bukatan samar da yanayi mai kyau, to ya dole ne a rage waɗannan kuɗaɗe da ake fitar da su ƙasashen waje lokaci-lokaci.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa daga shekara 2015 zuwa shekara 2018 Najeriya ta yi tanadin kuɗaɗen ƙasashen waje har dala biliyan 21 sakamakon hana shigowa da kayayyaki iri daban-daban. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda goma na Washington ke cewa karfe 1:15 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan fibroid ko tsiron mahaifa. Fibroid ko kuma tsiron mahaifa yakan fitowa matan da suke cikin shekarun haihuwa saboda yawan sinadarin estrogen da progesterone a jiki, kuma yakan fito ko tsiro a sashe da dama na mahaifa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, dake aiki a babban asibitin ƙasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da warhaka.
Barka mu dai.
Ta likita, ko za ka yi ma masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar fibroid, wato tsiro na mahaifa?
Fibroid tsiro ne daga jikin mahaifan mace wanda ba ainihin mahaifa ba ne, wato ya bambanta da sauran naman na mahaifin. Yanda fibroid din yake a nan tropical areas, the developing world, tsiro mahaifa yana da yawa.
Wato a ƙasashe masu tasowa kenan?
Wannan nan ƙasashen sai ka ga kowane mace daya a cikin mata biyar yana da tsiro mahaifan nan, koda da maimakon mai wane. Saboda mu nan mun bambanta alun rayuwanmu da kuma lafiyan jikinmu da kuma genetics, that is makeup na mu nan, compare with mutanen Turawa, su ma suna da shi amma ya fi yawa a jikin namu.
Me ke haifar da wannan tsiro na mahaifa?
A bisa ga kimiyya dai ba wani takamaimai abinda za a rike cewa gashi wannan shi ne in mutum, in aka gani a jikin mace ko a jikin mutum, za ta samu tsiron mahaifin. Amma akwai abubuwa da dama da ake ce da shi predisposing factor. Idan mace tana da shi, za ta iya samu tsiron mahaifan nan fiye da wanda ba su da shi. Ba wai lalle dan za su iya same shi fiye da wanda ba su da wannan factors din, ba wai lalle in kana da factors sai ka kama su ba. A yawanci da dama masu predisposing factor ba za su samu ba. Wanda ma babu predisposing factor din nan zai iya kamawa da shi. To meye ne wayannan abubuwan da yake sa mace ta yawan ko kuma sauri samun wannan tsiron mahaifa? Na daya shine launin fata, bakake mutane da muna da shi ya fi yaduwa a jikinmu idan aka kwatanta da Turawa. Na biyu, akwai wanda Allah bai yi mata arfuwa ba ko sau daya ba, ko kuma wanda ta ma haihuwa ta samu haihuwa amma an dan dauki lokaci kwana shekara 5-7 bata haihu ba. To a yawanci wayar wannan matan suna da matsalan ina tsiron mahaifa. Akwai wanda kuma genetics na family, idan mamman mutum yana da mace tana da shi, to there is that tendency cewa iyar da ta haihu ita ma tana da higher chances na kamu da tsiron mahaifan nan. Na biyu, abu daya banda in ya soma, to abunda kimiyya ya kama sosai shine akwai factor da yakan sa yayi girma, ana ce da shi estrogen, wato sinadari ne na jikin dan adam, musamman ma mace wanda yake kula da wanki wata-wata da ko kuma a yi ciki ko kuma ciki ya tsaya da sauransu na mace. Idan mace tana da tsiron mahaifan, to wannan estrogen yana sa yayi girma, yana kamar abin shi ne ga tsiron mahaifa, yana sa ya girma, amma ba wai lalle shi ne yake haddasa shi ba.
Menene alamomin wannan ciwo?
Na daya, wayannan factors da na faɗa a da bata haihu ba ko babu haihuwa ko sau ɗaya ko kuma ta yi amma ya dan dauke shekaru yanzu bata haihu ba. Na biyu, idan akwai wanda yake yana da shi har ma ko an gane an yi maganin shi a cikin iyalin na wannan mace ko kuma ita ta mata ta ba samu wannan ciro maihuwa ta yi maganin shi an yayi ki ko wani abu haka za ta iya sake kamuwa da shi. Wannan bangare ɗaya kenan. Bangare biyu, mace da ciro maihuwa yawanci akalla 70% ko 75% ma zuwa wajajen 80 ba wani alama da za ta san cewa tana da shi. Shi yasa na ce tun farko idan mace ɗaya cikin biyar na matan mu a kasar bakake da kasa masu tasowa ana idan ka duba za ka tarar da ciro maihuwan nan ko da maimakon maiwa ne a cikin maihuwan. Sauran kashi 20 da ya rage bisa darin to su ne suke dan samu wani nuni da idan an je wajen doctor zai duba ya yi gwaji cewa ko shi tsiro maifa ne ya kawo wannan matsaloli musamman cikin yanda yake nunawa shine jinin wanki ya yi yawa jato jinin alhada ko ya yi yawa kwana madaidacin kwanan da mace tana yin wankin ta ko kuma ya yi yawa wasu ma har a yi wata ya zagayo wanki na can bata gama ma wankin ba har wani ya zo ya zagayo sai ta ce to gashi na fau ya kai wata daya da wani abu ina ganin jinin ahila. Sauran hanyoyin da yake nuni shine idan yayi kasaita yayi girma sosai to sai ka gan idan wanda yakan san mace mai ciki idan ka lura da cikin mace zaka gan ya dan tashi ko kuma wani ma har yayi kaman cikin wata 5-7 har 9 in ba ciki ba wani sai wannan tsiro mai hwane yayi girma a cikin mace haka to ko bai nuna a wajen alhadanta ba ta san dai na ga ciki na yayi girma har ma ana ce Allah ya raba lafiya amma na san dai ba ciki na aihuwa bane. Idan yayi girma ya zaune a cikin cikin mace ya danne kayan cikin ko kuma kayan kugu na mace yakan sa wayannan kayan cikin mace ya fara samun matsala da zai nuna musamman mafitara daga koda zuwa wajen da fitari ya taso daga koda ya zo bladder wato balambalan da fitari yake taruwa kafin a yi fitarin. Idan wannan tsiro ya girma ya kwanta a kai yakan danna shi fitari ba zai iya wucewa yanda ya kamata ba sai fitari ya taru daga wannan gurin komawa ba. A bisa misali shine idan ruwa na tafiya cikin kwata idan aka cosa kwatan sai ka ga ruwa zai tsaya sai baza a waje to haka wannan zai yi sai fitare ya yi damin koma har kan koda ya je lalata koda na da yake. Na biyu, ko kuma idan anjin jini ne ya zauna a kai kaman anjin da ke suke dawowa da jini daga kafa to idan ya zauna a kai sai ka ga yana hana jini wucewa zuwa wajen zuciya to sai ka ga kafa zai kumbura. Hanya daya kuma da yake nuni shine idan yana can ta bakin mahaifa ne har ma ya fita a cikin wajen farjin mace ciki ba wai a waje in ka duba za ka gani ba to zai iya samu infection wani irin ruwa da wari sai ta fitowa saboda naman wannan tsiron da ya zama infected to shi ma wani hanya ne da yake nuni amma wayannan hanyoyi duk sauran hanyoyi kadan wajen nuni ne mafi yawanci suna nuni ne da canzawa a cikin alhada kuma canji shine alhada zai yi yawa.
To a likitance kwana nawa ne mace ya kamata ta dauka tana alhada?
Kwanakin alhada wanda yake daidai shine kwana daga 2-8 amma yawanci wanda average kwana 4-5 to idan ya goce in ana yin kwana daya akwai damuwa idan ya goje yana yin kwana 10-10 akwai damuwa to amma bari in sake ja hankalin mutane akan wannan kwanakin alhadan da ake yi wani sai yana sabuntawa da kanshi yawanci mata sai su ta yi alhada kwana 3-3 kafin a yaure ko kuma a aihu idan an aihu bayan jinin aihuwa ya dauke idan za su soma sabon alhada a cikin rayuwa kuma sai kaga ya koma kwana 6, to wannan ba damuwa bane. Wasu kuma daga kwana 6 bayan haihuwa sai dawo kwana 2, to duk dai ba damuwa da wannan. To abinda dai ba mutum ba zai zauna cewa an ce ba damuwa ba shine idan ya kai kwana 10 abinda yayi sama ya kamata a nemi likita a duba.
To akwai wani matakin kariya da ya kamata mace ta dauka idan ta gane cewa wani na kusa da ita ko mamanta tana da wannan tsiron mahaifa?
Akwai mutum ya samu ilimin me ya tsiron mahaifa. Ko ba wanda yake kusa da kai da ya taba kamuwa da shi, to a ta zuwa asibiti a yi medical check-up. Ko ba dan wani rashin lafiya a kama mutum ba. Domin yawanci wanda ba su a nuni nan kashi 75 bisa 100 ana dan dago shi ne mace ta je bisa ga wani matsala daban aka yi scan sa ga cewa akwai ma fibroid a jikin uterus. Mace za ta iya gujin alaye da zai sa tana kamuwa da sexually transmitted infections because shi ma yana da daya daga cikin abunda nuna cewa kila shi yasa yawanci mahaifan mata yan kasashe masu tasowa yakan yawan samun tsiron mahaifa.
Wani mataki ya kamata ta dauka musamman ma idan bata gama haihuwa ba ko tana so ta samu ciki ta haihu?
To na daya shine idan an samu tsiron mahaifa mace wani iri ne saboda kala-kala ne. Yaya girman shi? Su nawa ne a jikin mahaifan? Tana bukatan haihuwa? Idan ta taba haihuwa tana so ta zo ta kara? In bata ma ba ta da haihuwa tana bukata za wata rana za ta haihu? Da kuma wannan tsiron mahaifan yana da wani damuwa a yanzu musamman kamar a ce alhada wanda yake shine hanyar da yake nuni yawanci in alhada yana tana alhada je na zuba sosai har ma tana dan samu jiri ko kuma tana samun blackout har ta fadi da shauransu, to kaga ba za zuba mashi ido ana kallo ba. In ba haka ba, in karami ne kuma ba shi da symptoms, ba wani damuwa da yake nuni yanda a jikin mace, to iri wannan sai a zuba mashi ido a ta gwada shi wata 6-6 ko sau daya shekara. Amma ko da maimakon kwaya maiwa ne, idan ya kawo damuwa ya sa alhada ya yi yawa ko kuma yana kawo ciwo ko kuma wani dai damuwa da ya aka san fibroid da shi, ya kamata a bi shi a yi maganin shi.
Ka duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Ga wannan sakon.
Lalle faɗi ƙara, Allah masanin gaibu bai yi kuskure ba da ya cakuɗa mabambantan al'ummomi a arewacin Najeriya. Don haka a saurari mahankaltan arewacin Najeriya a kowane daren ranar Asabar a shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya.
To kada ku bari a baku labari. Ibrahim dai bai nisa ba, gashi nan da tashi muhimman kanin labarai.
To kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabas ta tsakiya. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don a kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni 10 ana yi saboda mallake yankin da China ke yi. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke cika gaba da takaddama kan yankin na Himalaya.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Za ku kuma iya sauraron wannan shirin da ƙari a shafinmu na internet wato voahausa.com a madadin Ibrahim Ka'almasi da Malam Sidi da haɗa shiri da kuma injiniyanmu na yau Kyle Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde.